نستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da kasancewa a wannan rana mai albarka ta 19 ga watan Jumada Sani, shekara ta 1445 Hijira nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, wanda shine ya dace da 1 ga watan 1 shekara ta 2024, sabuwar shekara ta Turawa. Allah ya sa mun shiga sa'a, Allah ya bamu duk alherin da ke cikin shekarar, ya kare mu da dukkan sharrin da ke cikin ta, arzikin da ke cikin ta Allah ya raba da mu, talauci da matsi da ke ciki Allah ya nisantar da mu. Allah ya sa mu bauta masa bauta sama da wacce ba mu bauta masa a baya ba. Za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirinmu na Al-Qur'ani mai girma a cikin suratu Al-Qasas, wanda yau da taimakon Allah Ta'ala za mu dora akan aya ta 12 a cikin kissar Annabi Musa da Fir'auna, haihuwar Annabi Musa da renonsa da aka yi a gidan Fir'auna. Idan ƴan uwa za su iya tunawa a baya, mahaifiyar Qur'ani ya gaya mana mahaifiyar Annabi Musa ta haife shi, kuma a lokacin da Fir'auna yake yanka ƴaƴa maza idan an haife su, sai ta ga cewa bari ta yi wata dabara na tawakkali, ta ɗauki ɗan yana jariri ta naɗe shi ta sa shi a cikin akwati ta wullar da shi a teku, ruwa ya ta tafiya har Allah ya kai shi lokacin da aka tsince shi, kuma aka tsince shi a gidan Fir'auna. Fir'auna ya ce a yanka shi, matarsa ta ce a'a, ba za a yanka shi ba, asa an yanfa'ana au nattakhidahu walada, zai mana amfani ko kuma rike shi a matsayin da. Allah ya ce ba su sani ba, wahum la shurun. Har inda aka zo, Allah ya kaddara aka yi ta tattaunawa har aka nemi waye za ta shayar da wannan yaron dan a rike shi, kuma aka samu wacce za ta shayar da shi. Akwai ƴar uwar Annabi Musa a gidan Fir'auna, ita mahaifiyar Annabi Musa, sai ta ce wa ƴar uwarta ko ƴarta, ƴar uwar Annabi Musa, ta ce da Allah ki bi min labarin ɗana, ki ga ya za a yi da shi. Wa qalat li ukhtihi qussihi, ta shiga tai ta nemansa a gidan Fir'auna, tana dubawa ta ga an kashe shi ko ba a kashe shi ba, a ina aka kai shi, waye za ta shayar da shi. Fa basarat bihi an junubin wahum la yash'urun, tana bincika tana dubawa har sai da inda ta ainihin wato hango shi, shi Annabi Musa yana jariri kenan a cikin gidan Fir'auna. Su dai mutanen Fir'auna da Fir'auna duk ba san ana bincike akan Annabi Musa ba. Ta kai mata labari, hankalinta ya kwanta. To shine yau Alarama zai karanta mana dangane da abin da ya shafi shayar da shi, da kuma gwagwarmayar da aka yi har da zuwa ƙarshe, mai Allah ya ci. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.
نعم. الله مدوكي كنسركي يتشيغ بدا إيمان بياني na hikimominsa da kudura ta sa da irin yadda ya tsara al'amari ga annabi Musa dan har ya mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa. Allah ya ce wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu. At-tahrimu anan ana nufin al-man'u. Al-maradi'u jam'i ne na murdi', wato mai shayarwa, bi dhammi al-mim wa kasr ad-da' ad-dad murdi'a. Ana nufin al-mar'atu allati turdi'a, matar da take shayar da ɗa jariri. Abinda Allah yake nufi, mun hana Musa da ikon mu da hikimar mu, mun hana Musa ɗaya daga cikin mata masu shayarwa su shayar da shi kafin mahaifiyarsa ta samu labarinsa, kafin wato ƴar uwarsa ta samu labarinsa. Abinda ake nufi, sai da muka ba da labari, sai da muka bari mahaifiyarsa ta gane ina za a kai shi, ƴar uwarsa ta gane ina yake. Wa haramna alaihi al-maradi'a min qablu, shine kalmar haramna, ay mana'na. Wannan tahriman qadariyan kenan, hanawa na kaddara, saboda karamar annabi Musa da matsayinsa a wajen Allah. Allah ya kare shi, wato kar ya sha nono a wajen wata mace ba uwarsa ba. Malamai suka ce wa dalika li karamati llahi lahu sanahu an yartadi'a ghayra sadi ummihi. Allah ya kare shi bai sha nonon wata ba, kokarin a kai shi wajen wata din, haramna alaihi, muka haramta a kai shi wata ta shayar da shi, saboda Allah ya sanya wannan ya zama sababi da za a mai da shi wajen mahaifiyarsa, tunda wata bata tayar da shi ba, dole a kai shi wajen mahaifiyarsa. Za ku ji ya aka yi mai shayarwa, irin mata masu shayarwa bata shayar da shi ba, sai da ya koma wajen uwarsa, alhali uwar ita ta jefar da shi don gudun kar a gane ta haife shi. Mahaifiyarsa ita ce Amina, mahaifiyar annabi Musa, sunan su ɗaya da mahaifiyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, Aminatu. Da tana jin tsoron ɗan kar a kashe shi, sai gashi Allah da ikonsa ya sake dawo mata da ɗan ta shayar da shi. Allah ya ce faqalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Wannan hikaya ne dangane da abinda ƴar uwar annabi Musa ta gaya wa Fir'auna da ƴan fadar Fir'auna, ko kuna so in nema muku, in kuma nuna muku, hal adullukum, in nuna muku gidan da za su kula muku da wannan ɗanaku, kuma za su yi muku nasiha, za su sauƙaƙa muku. Ita ƴar uwar annabi Musa ta san annabi Musa ƙaninta ne, kuma ta san kes ɗin, ta san me ya faru. Wata ce ta haife shi, ta jefar da shi, aka tsince shi, ba ta so ɗan ya fita daga hannunsu ya yi nesa. sai ta yi dabara ta ce bari ta ba wa fir'auna da hashiyar fir'auna da ƴan fadar fir'auna da ƴan kusa da fir'auna ta ba shi shawara ga inda za a kai annabi Musa a rainonsa Allah mai iko ai ta ganshi a gidan fa basurar bihi an junubin hum la shurun ba ta ganshi ba ba ta gana ta kokarin ya za a kai shi inda za a shayar da shi ba a wata riwaya malamai suka ce mana fir'auna ya gwada a kai shi gidaje a shayar da shi duk inda aka kai annabi Musa wajen wata mace ta shayar da shi sai ya ki kama nonon kun ji wani ikon Allah fir'auna ya ce wannan wani irin da ne duk inda aka ba shi nono sai ya ta kuka ya ki ya sha ya ki ya kama nonon kowace mace ashe malam saboda annabi ne ba kowace mace ba sai matar da Allah ya tanada da ita ta musamman ko matar da ta shayar da manzala Halimatu Sadiya ya Allah ne ya tanada ita dan kar a kai shi wajen wata haka haka babbar mace ce mai daraja so annabi Musa ma ya wuce a ɗebe shi aje a zuba shi a titi kowa ma ta zo ta ɗauka a'a da haka aka yi ta kai shi ana tayawa sai ya ƙi ya tsotsa ita kuka ya ƙi ya tsotsa ita kuka shine yar uwarsa din sai ta zo ta ce wa fir'auna da hashiyarsa hashiya yan fada dogarai fadawa hal adullukum ala ahli baiti yakfulunahu lakum ko kuna so in nuna muku gidan da za ku kai shi su kula muku da wannan dana ku tunda sun shiga damuwa matar fir'auna ta ce kar a kashe shi fir'auna ya isa saba matarsa sabawa ne shi ai shi yasa duk wani mai mulki kake gani in dai matar sa ce ga yadda za a yi sai dai da wane mutum malam a haba haba ustaz ai ba a jayayya da matan su ai tab ai shi yasa duk wanda zai kamo in bai rike matar yalla bai ba ai da sauran ka ai tab ai suna buga mulki ai matan ke mulki malam ina gaya maka wannan fa ka fahimce ni da kyau to ka je kana shirme kana bush beating around the bush ka tsaya ka kama hanya ta kwarai inda zaka samu al'alheri yawa kai riko sosai hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wanda za su tsaya ya qumuna bi tarbiyatihi wa irda'ihi min ajli rahatikum wa rahati inda zaku samu hutu yaro ya samu hutu وهم له ناصحون وهم لا يمنعونه ما ينفعه في تربيته وغذائه لا سي مس نصيحه كما بذا سا هنا شي نصيحه ابن da yake nufi bazan sa hana shi abin da yake so ba wajen tarbiyarsa ko cin abincin sa kuma bazan su tauye ba bazan su cuce ku ba ku su karbi kudin ku na shayarwa alhali ba su shayarwa ba kawai sai sai Qur'ani sai ba da labari kawai kamar sun ce mata eh kawai sai ta ce akwai wani gida sai ta kwatanta gidan mahaifiyar annabi Musa ta ce a kai shi gidan can na san akwai wata mata mai shayarwa tana da nono mai kyau da take shayar da yara kuma da mahaifiyar annabi Musa ta haihu kaga da nonon a kirjinta shikenan ba su sani ba su ai a matsayin annabi Musa ai ba uwarsa bane malan karabu da Allah in yazo shirye wani abu wallahi ha sai Allah ya ce me faradadnahu ila ummihi wani abu sai Allah ya ce sai muka mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa wacce ta dauke shi ta wulla shi a tekun ko a ruwan ita ce kuma aka dawo mata da dan yau gashi kuma a biya ta ko baka ji ba ta shayar da shi kuma me a biya ta kuɗi in wata yayi ta ce ku biyan kuɗi na eh ya kaga wani lamari gata shi yasa malam in ba sa son ka in suna fada da kai in suna yaki da kai ka kama Allah sai Allah ya maka wani taimakon da hadda tukuici wallahi kawai abin da ake so riki Allah ba sun dame ka ba tashi ka gaya wa Allah a'a dan ranta idan ta yi haske wala tahzana, kada tai bakin ciki da bacin rai. Suka ji abinda ta ba su shawara ita yar uwar Annabi Musa, ta nuna tace ga gidan wata mata nan, amma da Fir'auna da hashiyarsa da matarsa ba su sani ba, wannan kadai ya isa ya nuna maka Fir'auna ƙarya yake shi ba Allah bane, mutumin banza kuran waye na shi waye wa ana rabbukumul a'la, kai Allah ne gashi an zo an maka wayo a gidanka. Kaga abinda nake maka bayani kai, wato duk inda ka kai da girma da matsayi da wayo, wallahi a gidanka matarka za ta iya wasan kwalle da kai da yaranka. Ya sau nawa ake shirya mana a gidajen mu mallam, in babanku ya zo ku ce kaza, ni kuma zan ce kaza. Wallahi mallam ka zama dutse baka bayarwa ikau, in suka yanko maka wani abu na karban kuɗi da kanka zaka zare ka bar ka ce a karo. Haka ake yi, ba kai ka ba saboda Allah ba, to za a maka wani kulle kulle kuma zaka bada kuɗin. Ba kai ka bar su yi kaza su yi kaza ba, to akwai hanyar da za a biyo maka kuma sai ka bayar. Kai duba wayo irin na Fir'auna, duba matsayi da mulki, har shi fa cewa shi Allah ne ma gaba daya. Amma mallan ka duba inda aka buga hankalin shi a gidansa. Haba shikenan aka dawo da yaro gurin mahaifiyarsa. Allah yayi wannan ne dan kai yatma inna qalbuha, zuciyar mahaifiyar Annabi Musa, tunda ita uwar Annabi ce, kada da mu ta samu kwanciyar hankali. Wa taqirru aynuha, idan ta yi farin ciki ta ji dadi saboda an dawo mata da danta, kuma wala ta hazana wala ta bakin ciki bali firaki saboda rabuwan ta da ta yi da danta da ta jefa shi, dan da ta jefa shi a teku ya kamata ya nitse ai, amma wallahi bai nitse ba, ruwa ya dauke shi cikin aminci. Mallam Annabi Musa yana ta wasan sa a cikin akwati, irin yadda yaro yake yana karkada kafofinsa da hannayensa. Aka dauke shi a mutunce gidan sarki, aka kula da shi, ashe za a zo a gina shi zai zo ya fafata, sai ya rugurguje wannan sarautar. Allah mai iko irin nasa, kaga mutum karami ka rena shi nan gaba ya zo ya shige maka hanci. Duniya kenan, ka bi hankali. Amin. Walita'lama anna wa'dallahi haqq, dan mahaifiyar Annabi Musa ta sani cewa alƙawarin Allah gaskiya ne, la khulfa fihi, babu sabani, bal huwa ka'inun la mahala, ai mai kasancewa ne babu makawa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, da yawa daga cikin su ba su sani ba, mutane ba su san cewa alƙawarin Allah in yayi yana cikawa ba. Ai tunda Allah ya ce inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayatid dunya, lalle sai mun taimaki manzannin mu da waɗanda suka yi imani a cikin wannan rayuwa ta duniya. Wa yawma yaqumul ashhadu, to Allah sai ya taimaka. Kai ma in ka tsaya ka kama Allah, Allah yayi alƙawari, Allah ya muku alƙawari, in kun tsaya kan daidai zai taimake ku, da haka ku rike daidai ku kama daidai din. Walakin aktsarun nasi la ya'lamuna hadhihi alhaqiqa haqqal ilm, da yawa daga cikin mutane ba su san wannan haƙiƙa ba, haƙiƙanin ilimi. Waliza yasta'jiluna al-umura, saboda haka suke gaggawa a cikin al'amura. Duna an yafnatu yaftinu ila hikmati, ko hukumi ba sa hankaltuwa zuwa ga hikimar Allah tabaraka wa ta'ala a cikin tsara al'amuransa a cikin halittarsa. Daga nan ne ya koyan uwana za mu ga cewa waɗannan ayoyi da Allah ramma ya karanta mana masu daɗin ji sun kawo mana uslubi mai kyau mai daɗi, da yake mana bayani akan wani ɓangare na rayuwar Annabi Musa tun yana jariri. Dukkan wanda ya ji wannan tafsirin ya ji labarin yadda Annabi Musa ya rayu yana jariri har yanda aka haife shi, da kuma irin yadda Allah yake kulawa yake ba da taimako ga masu da'awa tun suna ƙanana, Allah yakan taimake su, kuma idan sun rayuwa Allah yana taimakon su. Wannan aya ce da take nuna cewa duk wanda ya kama hanyar Allah ya riƙe zai yi kira zuwa ga hanyar Allah, in dai da gaske yake bai sa son zuciya ba, to akwai kulawar Allah a tattare da shi. Tafi ka ci gaba da aiki, ka jira taimakon Allah, kar ka ji tsoro, kar ka yi bakin ciki. Fasda bima tu'mar, je ka ka fito fili kai bayanin abin da aka umarce ka da shi, na wa'azi da gargadi da gaya wa mutane gaskiya. Mai gaskiya baya wulakanta kuma baya tozarta. Sannan yanzu Alarama zai karanta mana wani bangare na rayuwar Annabi Musa alayhi salatu wassalam bayan ya girma ya yi kwari, tunda shi Qur'ani somari yake bayarwa. Yanzu kawai ka yarda an shayar da shi a gurin mahaifiyarsa, ta shayar da shi tabbai ya samu kula malam na gaske, ta shayar da shi, ta kula da shi har ya girma. Yanzu ya kai wani matsayi, to za a fara fafatawa. Bari ka ji abin da ya faru malam. Alarama, بسم الله.
ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو.
Yanzu za mu fara kisar Annabi Musa lokacin ya girma, ya fara shiga gwagwarmaya. Ku ji abin da ya faru. Annabi Musa ya tashi a cikin mutane masu wahala sha'ani kwarai da gaske, Banu Isra'il masu taurin kai, waɗanda suke bi shi ɗin ma suka yi imani da shi, ya aka ƙare ballantana wanda ba su yarda da shi ba. Allah ya ce walamma balagha ashiddahu wastawa, yayin da ya kai karfin sa ya daidaita. Wannan ana mana bayanin wani bangare na ni'imar Allah da ya yi wa Annabi Musa. Ya Allah kai mana ni'ima da yawa, Allah ka ba mu ni'ima da yawa ta inda ba ma tsammani. Ya rabbana, ya ubangijin mu, ya mahaliccin mu, Allah ka taimake mu ya Allah. Wannan lamma din zarf ne bi ma'ana hina, lokacin da al-ashud ana nufin quwwatul insani, karfin mutum. Yayin da lokacin da Annabi Musa ya kai karfin sa, ya daukaka, ya samu kwarin kashi, wastawa daga al-istiwa'u ne, daidaito. Anan abinda ake nufi al-iktimalu, kamala, wa bulughi al-ghayati wa nihaya, kaiwa matuka. Abinda ake nufi lokacin da ya kai cikar karfinsa da bawarsa, wastawa da kammalar hankalinsa. To wannan wani shekaru ne, aka ce shekaru 30 zuwa 40 shine walan ma balaga ashuddahu wastawa. Atainahu hukman, da falalanmu da ikonmu muka bashi hukman, wato ana nufin hikma. Muka bashi hikima. In baka san me hikima ba, shine al-isabatu fil qawli wal fi'li, dacewa a magana, dacewa a aiki. Duk abin da ya faɗa na magana sai yayi daidai, duk abin da ya aikata sai yayi daidai. Shine atainahu hukman, ai muka bashi hikima, muka bashi tawfiki da dacewa. Duka wannan malam a dungule abin da ake nufi muka bashi annabta. Shi annabi duk abin da ya faɗa daidai yake faɗa. Shi annabi duk abin da ya aikata daidai yake aikatawa. Kuma hankalinsa ya gama cika, kuma yana kan ganiyar powersa da karfinsa. Daka walamma balaga ashuddahu, ataynahu hukman wa ilma, muka bashi annabta muka bashi ilimi. Abinda ake nufi da ilimi a wannan ayar shine alfiqhu fi dini, gane addini, fahimtar addini, gane al'amura, duk matsalolin da za a kawo masa sai Allah ya bashi idraki qawiyyi li shu'unil hayati, ganewa mai karfi na sha'anin rayuwar ɗan adam. Duk fatawar da za a yi masa daga Allah sai Allah ya dinga sanar da shi. Wa kazalika najil musinin, kamar haka ne muke sakayya ga ainihin masu kyautatawa, wato sakayyar da ba ma sabani a ciki. Wannan aljaza'ul hasan wal ata'ul karim, kyakkyawan sakayya da kyauta mai girma, wanda Allah ya girmama annabi Musa da mahaifiyarsa, to ba shi kadai ba. Wa kadhalika najzil muslimin, kamar haka muke kyautatawa duk wani wato mai kyautatawa. Alladhina yusinuna ada'a ma kallafahumullah, mutanen da suke kyautata abinda Allah ya kallafa musu suna yin sa a daidai, suna yin sallah daidai. Wa kadhalika najzil muslimin, suna yin azumi daidai. Wa kadhalika najzil muslimin, suna yin sadaka daidai. Wa kadhalika najzil muslimin, suna taimakon mutane. Wa kadhalika najzil muslimin, suna tsaye akan aqida da tauhidi. Wa kadhalika najzil muslimin, suna cikin musulmina, haka zamu yi musu sakayya kamar yadda muka yi wa annabawa da manzanni, su ma sai mun saka kan musu. Shi yasa mallan duk mutumin kirki ya dada kwantar da hankalinsa, insha Allah Allah zai kula da shi. Wallahi wannan babu sabani a cikin mallam, ko shakka karkaje, indai ka rike Allah ina tabbatar maka da taimakon Allah, Allah ba zai tozarta ka ba. Inna la nudi'u ajra man ahsana amala, ba ma tozartar da ladan wanda ya kyautata aiki. Ku kyautata, Allah ya kyautata annabi Musa sakayya, kuma ya bashi da yawa daga cikin ayoyi da mu'jizozi kamar yadda zamu karanta. To sannan yanzu kuma Al-Rama zai karanto mana da ayar take mana hikaya dangane da wasu abubuwa wanda annabi Musa ya gamu da su na jarrabawa. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha, al-madina ana nufin annabi Musa ya shiga gari lokacin da mutanen garin suke cikin gafala. Ala hini ghaflatin min ahliha, madina ana nufin Misra, ai an san Misra, Misra, Cairo, Egypt, Al-Qahira da kewayenta, to nan ne madina. Ana wasu suka ce a'a dahiya ne min dawahiha, kamar wasu sasanninta da bangarorinta, kamar su irin Ainu Shams da sauran wurare. Alahi ne ghaflatin min ahliha, wannan hal ne min alfa'il, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ai wannan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga suna gafale a ɓoye, ya shiga ba su sani ba, ba su san annabi Musa ya shigo ba. Ha, malamai suka ce me yasa annabi Musa da ya zo shiga ya shiga a ɓoye? Alahini ghaflatin, malai abinda ake nufi alahini ghaflatin in ba gane ba, kamar lokacin da karab kana ka gafala baka sani ba, ɓarawo ya shigo ma gida, wani ya shigo maka wuri baka sani ba, shine alahini ghafla, ni ya shigo mun ban san ya shigo ba, ba aune. To kaga a boye ya shigo, ai dan da ya shigo a bayyane, ba za ka zama fi ghaflatin ba, za ka zama kana farke ne. To wai me yasa annabi Musa a ba ni sunan shi ya shiga a boye, bai shiga a fili mutanen Misra suna ganin shi ba? Abin da ya faru shine labari ya bayyana ga Fir'auna cewa wannan mutum yana jayayya da shi, kuma Misra nan garin Fir'auna ne. Duk sarkin da zaka shiga garin sa ya san cewa kai abokin jayayyarsa ne, makiyinsa ne, zai kyale ka? Ba zai kyale ba, tunda haka ake har yau har gobe. Duk mai da'a wanda yake fada da wani mai mulki in kaga ya kyale shi to ba yadda zai yi da shi ne ko yana duba wani abu ne amma tabbas idan ya ga dama sai ya tozartar da shi ko kuma sai ya wulakantar da shi shi a fahimtar sa shi ko yasa a kashe shi ko yasa a daure shi ko a yasa haka dai dabi'a irin ta azzaluman masu mulki haka suke da haka ashe ba laifi bane mai da'awa ba laifi bane mai karantarwa yayin da ya san yana da dan cece kuce da wani shugaba cikin shugabanni in zai yi wani abu ya kuya ya koyi yayi ba tsoro bane ba kuma burgewa bane ka fito wai mai mulki yana kan mulkin sa ka fito karara ka ce zaka yake shi ko zaka yi fada da shi ai yafi ka karfi yafi ka karfi yanzu karewa annabi Musa ai kaga annabi ne ai Allah ne ya turo shi amma ka duba hikimar da yayi wanda wannan yana nuna masu da'awa ya kamata zama suna da hikima a cikin wa'azzukansu da karatukansu kada mu bari mabiya ko jahilai ko waɗanda ma ba a san suwaye ba suna zuga mu muje mu yi abin da za a yi asarar mu gaba daya ko a yi asarar ilimin mu gaba daya ko kuma a zo a koye mutum iyalinsa ba su amfana da shi ba ballantana almajiransu ko dan wa'azin da yake yi ma a daina jinsa da haka in akwai wata hanya da mutum zai iya bi yayi hikima yayi dabara a lokacin da zai isar da sakon Allah ya kubuta to yayi hikima yayi dabara ya isar da sakon Allah a boye da hikima da dabara kana sara kana nokewa shi yafi alheri akan mutum ya fito fili ya zo yayi abin da yake za a ce da shi rashin hankali ne daga baya kuma a zo ayi asarar da'awar ko da'awar ta yi asarar sa ko al'umma ta yi asarar sa ina so ku gane wannan yan uwa akwai lokacin da ana nuna jarinta a fito fili ayi kaza akwai lokacin da kuma ana yin hikima ana dabara ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ده النبي موسى يزو شجاع غير مصر سيء شجاع أبوي مستخفيا ينا أبوي كنش ما لم يسك شيء سبودا أي ألو كشين يا بينا ينا بابا تاوا ده فرعون ده متى ننسى كم يا تبتر فرعون بايا سانسا كم يا تبتر دكم بادا وان فرعون ده متى نم فرعون باسا سانسا ما لم يسك شيء فخ yana jin tsoron su da makircin su a wannan lokacin sannan kuma su ma suna jin tsoron makircin annabi Musa suna ganin zai iya raba fir'auna da mulkin sa shine fakhtafa wa ghab ya buya fadakhalaha sai shiga garin misra mutanakkiran yana mai canja kama Imam al-Alusi a cikin tafsirin sa yayi bayani dalla dalla irin yanayin da annabi Musa ya shiga garin misra yanzu sai wani yazo ya ce tsoro yake ji matsoraci ne wannan hikima ne da uslubin da'awa ina dada maimaita wannan ga mabiya ƴan uwa ilimi yana da fadi malami yana karatu yana bincike yana duba bangarori da yawa na sha fada ina maimaita sau da yawa wasu abubuwa suna faruwa a ƙasa waɗanda suke manyan abubuwa ne amma za ku ga malamai sun yi shiru ba su yi magana ba ba kowane abu ne idan an yi ba ake yin magana ƴan uwa ku rinka yi malaman ku adalci ku rinka kyautata musu zato in kun ga sun yi shiru sun kame bakin su suna tattaunawa da wanda ku ba ku tattauna da su kuma suna magana da waɗanda ku ba ku magana da su kuma suna hango abin da ku ba ku hangowa malaman nan suna zama su yi meeting fa a tsakanin su su ce ga abin da za a yi malamin nan fa suna zama su yi meeting su ce duk kowa ya kudu ba akan kaza akwai lokacin da duk mabiya ko ba ku sani ba akwai lokacin da za a hadu a yi meeting a ce to wannan case din da ya faru gabaki ɗayan mu kan wanda ya magana malam wani shi zai yi amma duk ba ku sani ba sai ku je sai ku ta zagin sauran malamai ku ce duk matsorata ne malam wani ne jarumi alhali watakila lokacin da aka ce shi din ma yayi sai da ya dan ji tiras aka ce ka je kai aka ce ya je yayi amma daga baya za a mara masa baya wallahi ana wannan ba ɗaya ba ba biyu ba kuma sau da yawa akan yi wa da'awa rashin kirki ko rashin mutunci ko wani mai mulki yayi ko wani abu sauransu za ku ga malamai sun yi shiru ba su yi magana ba haka suka yanke shawara saboda sun duba maslaha to amma mabiya ba sa ganewa incidences da yawa abubuwa sun yi ta faruwa da yawa sai ka ji ana ta zagin malamai wai har wani dan siyasa wai ya fito kafar yada labarai wai yana zagin malamai ba sa tsoron Allah yanzu gashi an yi kaza ba su yi magana ba yanzu kaza kaza a lokacin kaza suka yi ta magana yanzu sun yi shiru ba su yi kaza ba wallahi kudi aka ba su an saye su an saye imanin su ba malaman Allah yanzu an lalace kaza banzan bazara karan kadamiya shirme mara hankali shashasha sususu wanda bai ma san me yake ba wannan dan siyasan fa da ya fito yake zagin malamai ba su yi magana akan kaza ba shine kuma a lokaci kaza da kaza da malaman suka yi magana akan kaza da kaza kuma shine ya fito gaba kuma ya zage su
kuna sa baki akan siyasa siyasa ba harkar ku bace mu wallahi tallahi duk wanda ya magana akan mu zamu ci mutuncin sa zamu yi kaza kaza da sauran su
ka duba rashin hankali ka duba dabbanci da wauta malami mai da'awa wayayye wanda ya san me yake baya jiran jahilai sune suke duka sutiyarin sa in ku wawaye ne ka baka da hankali to malami yana karanta qur'ani yana da hankali yayi kuma ina shaida muku ina gaya muku haka za a yi ta tafiya akwai wani abun za ku ga an yi magana ku ji dadi alhamdulillah wani abun kuma za ku ga ba za a yi magana ba saboda me rashin magana shi yafi alkhairi akwai abin da in an zo malaman ba su yi magana ba ku da kanku za ku zo ku yi magana in kuka ji jiki da kanku za ku zo ku yi magana ku nemo ra kanku yanci to kage kun kuma kun yi magana ai ina fata ana fahimta dan haka dan Allah ahlus sunna da kuke sauraron ilimi kuna sauraron karatu ku zama masu basira masu hankali kuma ku kyautata wa malaman ku zato ina gaya muku ba mu da abin da yafi mana malaman mu a rayuwar mu ta da wannan muna ganin girman su muna ganin kimar su muna kaunar su muna musu addu'a wallahi ba yanda zamu ayi mu bar malaman mu yaje fada cikin wani yanayi mara dadi ko ya cutu ko a cutar da shi ko a cutar da iyalinsa ko a cutar da da'awa akwai yanzu maganar da zaka zo kai ba kai kade za ta cuta ba da'awar ma sai ta cuta da'awar ka ballo wa mutane ruwan da ba za a iya tare ruwan ba saboda surutinka da maganarka amma idan kai shiru ka ba wa lokaci ka ba wa Allah ikonsa kai amfani da basira da hikimarka sai kaga taimakon Allah ya zo dama addinin Allah ya yi alƙawari zai taimake shi amma an ce maka dole sai a hannunka cin nasara Allah yana da alƙawarinsa sai ya ba wa addininsa nasara amma an ce dole sai a bakin malam wani dan ana abubuwa na barna a yanzu a lokaci na dole ni yanzu ni ne na isa na gyara wannan abun sai ni in ban iya gyarawa ba wata kila dana ko kanina ko almajirina ko dalibina bayan na mutu ina kabari shi zai gyara abun da haka wannan yana cikin fiqhu dawa wayewa basira a wajen da'awa duk wanda ya dauki qur'ani yana karanta wallahi malam aljanna yake nema duk malamin da ya fito yake koyar da mutane daidai gurgudu muna kyauta masa zaton aljanna yake nema da haka ba zai zo ya zauna jahilai suna sarrafa shi ba yan titi kawai zo sarrafa shi ko wani mahaukaci ya zo gidan rediyo ya surutu ai ya ta rashin hankali shikenan wani ya zo ya magana ka je ka yi haukar da zaka yi daman abin da ka iya kenan kun fahimci karatun ko in dada muku bayani an gane ko yawwa to annabi Musa ya zo shiga garin Misra sai ya buya sai ya canja kama ya shiga saboda yana rikici da Fir'auna a lokacin kuma ya yadda Fir'auna mai mulki ne kuma ya yadda Fir'auna ya isa kuma ya yadda Fir'auna zai iya cutar da shi kuma ba a san sa a garin Misra amma Allah ya umarce shi ya shiga kuma ya shiga amma ba hikima bane ya fito ya bayyana ni ne annabi Musa ni daga wajen Allah nake zan shiga ko me ma zai faru ya faru a'a ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أبو يشغى تو دي يشغى كما يترد وانا أبن دائكي بادي دي با يدوه كنش دا يا بينا يا إيقا يا إيقا كذا يا إيقا كذا باما ما كي ستريش أبا كن تيتي أبا كن غري سكما لا دشي كوسي مسا وانا أبو كوس چوتر دشي كوس حنا شي شغى يادا دا أبدا دي يادا كو أنب محمد صلى الله عليه وسلم da zai fita hijira daga Makka zuwa Madina ku dai ku karanta hijira a yaya fita da takwabi da makami ya fita ci ganin nan na fito zan yi kaza a boye ya fita to tsoro ne ba tsoro bane hikima ne ilimi ne wayewa ne baka zuwa ka fito nan da nan ga ka zo kai rashin hankali ba ai ana hikimomi ana dabaru ka har ba sai ka sunkuya ka dan jira ka sara sai ka nade ka dan buge su in suka yi ha ha sai kai shiru sai sun yi sanyi sai ka dada rafka haka ake yi haka ake yi haka ake yi me hankali ya gane mara hankali kuma yana nan ya bude baki yana ha yana jira na gama bayani na wata rana daga cikin ranaku annabi Musa ya kai karfin sa da fawar sa har ya fito ya shiga garin Misra garin Fir'auna garin mutanen Fir'auna kuma ya sani baya shiri da Fir'auna amma sai ya shiga a boye a lokacin mutanen Misra sun gafala ba san me yake faruwa ba suna ta harkokin su a cikin gidajen su kai malaman tafsiri ma suka ce sai da ya zabi lokacin da suke kailula sun kwanta suna bacci pop ya tsallaka bodar ya shiga yana shiga fa wajada fiha rajulaini yaktasilani sai ya taradda wasu mutane guda biyu a garin Misra yaktatilani ay yatakhasamani suna musu da jayayya wayatanaza'ani a cikin wani al'amari na su musu wannan yana zagin wannan wannan yana kokarin dukan wannan wannan yana kokarin zaluntan wannan hada min shi'atihi daya daga cikin mazajen yana cikin da'ifa da kabilar da take bin annabi Musa mabiyan annabi Musa ne yana cikin bani Isra'ila kenan wa hada min aduwi dayan kuma nabiyun yana cikin makiya annabi Musa sune kibdawa a lokacin kabilar kibdawa su suka fi kowa fada da annabi Musa wanda suke dandanawa banu Isra'ila su al'adab wanda suke tare da banu annabi Musa banu Isra'ila wanda suke gaba da annabi Musa kibdawa da Allah ya ce su munakum su al'azabi suna dandana muku muguwar azaba kibdawa ne suke dandana muguwar azaba ga banu Isra'ila da haka da bakibde da dan bani Isra'ila ake fada bakibde makiyin annabi Musa dan banu Isra'ila kuma mabiyin annabi Musa fasagathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwi wanda yake bangaren sa shi'a mabiyin annabi Musa dan kabilar da yake tare da annabi Musa jama'a da suka yi imani da annabi Musa tare da shi sai ya nemi taimakon sa yace Musa taimakanni Musa a gaza mini Musa ga wannan yana so zai zalunce ni ala alladhi min aduwi ka taimake ni akan wannan makiyin a'a mutumin da ya ga annabi Musa ya ga shikenan barin yau annabi Musa magana na tabbatar ba zai bari ai zalunci ba sai ya taimake ni bakin dan yannan yana neman ya azabtar da shi malaman tafsiri suka yi bayani cewa wai me yasa mutanen nan ne guda biyu shi mutumin annabi Musa hada min shi'atihi din da Allah ya ce ya je ya yi itace ya saro itace zai kai gida da ci abinci sai ya hadu da bakibde a hanya shi kuma makiyi ne ga annabi Musa kuma ya gane wannan mutumin yana cikin masoya annabi Musa sai ya tsaye da shi zai zalunce shi kai ka san idan mutum ya gane ko aqida ku ba dai ba ko addinin ku ba dai ba ko na abu musamman in ya ga gurin da baka da gata sai nemi ya latsaka kai jimala in ka ce sai fara dukan kirjinka jimala ana ma magana kana banza wa mutane sai ka ce me na maka kai magana banza za ka ga mu sai zabge kana mari kaga haka kawai fa kana tafiya ce kai jimala ka juyo baka ce mai komai kawai sai banka je ka kai ana ma magana kana jin mutane to tsokala yake ne ma to kai kuma ranka zai baci ka ce ya zaka min kaza ka kula fa in mutun ya rena ka in mutum yana nufin ka da sharri haka yake maka tsokala kawai ya tsare mutumin nan da dan itacensa jimana ya tsaya ya aka yi kawai sai ce itacen naka an kwace shi dan Allah ka ji tsokana sauke itacen naka sauke shi yace ya zaka karba mun itace na yace ka kawo saboda an yana gadara shi yana cikin mutanen Fir'auna masoya Fir'auna shi kuma wannan masoyin annabi Musa ne bare ya nuna masa cewa ai ba su da gata a garin Misra to bayan ya karbe mutum annabi Musa din sai yace to shikenan to kuma sai da yazo zai tafi sai ya rike shi yace zo ka dauka kai min gida a mutum ya kwace maka kayarka ya sace maka mota yace kuma ka tuka ka kai masa gida ya kwace maka jakinka yace ya daura maka ci yace kuma ka kai mai gida ya debe maka kayanka kuma yace ya loda ma sai ka kai masa a kofar gidansa kuma ka tafi sai shi mutum annabi Musa yace to nan kuma ba za ta sabo bindiga a ruwa ka kwace min kayana kuma ka dora min in kai maka gida to suna cikin tsakiyar jayayyen sai kwadam sai ga annabi Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi yace ya kai Musa ka taimaka min annabi Musa ya nemi labari ya bi basi kaji kaji abin da ya faru ya kwace min kayana kuma yace sai na kai masa sai annabi Musa ya ce kai kuma ya zaka kai mai haka kawai sai yayi wa annabi Musa rashin kunya shi baki bidan kawai sai annabi Musa ma sai daga kai sai zai ga annabi Musa magana annabi Musa ya ce kai gab ya gwasa masa rankwaci shine fa wakazahu Musa alwakazu rankwashi lafiyayye git kai ka san rankwashi ko da adda ana rankwashi yanzu ba a rankwashi ko haka in ka kafe wannan hannun ka samu yaro tsagera kai gag to in ya zauna haka sai ya minti 10 tukun na bai farfado ba kai da wani aran ma ko wani abokin mu wato ko in ce mai cin zalimin muna yara ya rankwashe mu wallahi in ka hadu da shi kai ba ka da kunya ko kip sai ya gusa maka rankwashi ka gudu kana kuka kana sosa kanka gobe ka gan shi guduwa kake yi ka ai yanzu ba yancin zalai a da sauki yanzu ai ko a makaranta ko aji in malami bai zo ba ya rike bulala ya ce shine malami kana kallon sa kallon manzo ce kai ni za ka rena hankali zau sai zabga ma wallahi ba da kai nake ba wallahi ba da kai nake yancin zalike ne haka ne ko mutumi na akwai su ko to shi ma zuwa yi ya ci zalin wannan mutumin annabi Musa annabi Musa ya ga zai masa rashin hankali fa wakazahu Musa ya gasa masa alwakazu alwakazu ad-darbu bi jami'il kaffi wasu malamai suka ce tafin hannun ya bude zabga masa mari fa ya haska shi wasu kuma suka ce kaffin ya nade hannun ya nade shine rankwashi kenan yana iya daukan ma'anar rankwashi yana iya daukan ma'anar abada biyar ina fata ana fahimta ko fa ko gat rankwashi kenan almuhim dai kun gane ne ya dake shi ta hanyar rankwashi Imam al-Qurtubi da yazo fassara ayar a cikin tafsirin sa yace al-wakazu wal-lakzu wal-lahzu bi ma'ana wahid a larabci akan ce al-wakazu akan ce al-lahzu akan ce kuma al-lakzu yace duk abu ɗaya ne shine wa huwa ad-darbu bi jami'il kaffi mutum ya dake ka da dukkan tafin hannunsa gaba daya Musa da aka nemi taimakon sa yace to ni ko zan taimaka maka ware da gaske shikenan yayi wannan abun ne dan ya ladabtar da shi dan dukan da ya masa ai ba dukan mutuwa bane dan kama da mutum kai mai dukan mutuwa ne ko karan kwashi mutum dukan mutuwa ne wallahi malam yana zabgawa wannan baki dan rankwashi kawai sai yace na tafi yana zuba masa rankwashi kawai sai ya mutu kaf faqada alai faqatalahu faqada alai ana nufi me faqatalahu fa wakazahu Musa faqada alaihi ai fa wakazahu Musa faqatalahu yo malam rankwashin annabi wasa ne shi fa annabi fa karfin sa na daban ne duk inda kaga annabi ba irin mutum karfin sa ba na mutum ɗaya bane lafiyar sa haka rashin lafiyar sa ba na mutum ɗaya bane power da yake da shi ta kala rawi yace ko ba annabi ko annabi karfin mutum 70 yake da shi inda kala rawi Allah ya kasa rahama yana exaggeration wato girmama abu amma annabi Musa ya rankwashe shi ne ba da niyyar ya kisa ba dan annabi ba ya kisa kai kuma laifin da yi bai kai a kashe shi ba kawai yayi kokarin daf'ahu ne wa man'ahu ya ture shi ya hana shi zalunci saboda kada ya cuci wannan bani Isra'ila amma kuma kawai sai ya fadi sai ya mutu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malamai suke nuna cewa lalle annabi Musa akwai karfi da ya gamu da fir'auna ma ya zabga masa rankwashin nan mu ai da mu huta wallahi to Allah ya kaddara dai bai zai fir'auna bai zai tabo ba Allah ne zai maganin sa ha annabi Musa da ya ga halin da wannan bakitse ya fada kawai sai ga ya zama gawa kai kawai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai sai yayi nadama yace hadha min amali shaytan wannan abin da nayi kai ina cikin aikin shaytan katulul kibti din nan wannan yana cikin aikin shaytan da wasu wasin shaytan kuma lalle shaytan ya zayyana mini na aikata abin da ba daidai bane ba mallan ka duba annabin Allah yayi kokarin tarbiyantar da wani ta hanyar tarbiyantar da shi ya dauki ransa ya kashe inda yana dama ina ga wanda suke daukan makami haka kawai suke kashe mutane ina wanda sana'ar sa kisan kai ina wanda kawai musu suke da abokin sa ya kashe shi ina wanda yake cewa abokin sa zaka gani ina wanda suke haura gidajen mutane su kashe mutum ina wanda za ta dauki makami ta kashe dan adam mai rai haba ke kasa zuciyar ta yawa musamman mace ta dauki makami ta kashe mutum musulmi man katala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha Qur'ani yace duk wanda ya kashe mu'mini da gangan hukuncinsa dan wutar jahannama ne har abada bai zai fita ba wa ghadiba Allahu alai Allah yana fushi da mai kisan kai wa la'anahu Allah ya tsine wa mai kisan kai Allah ya tanadan masa da azaba mai girman gaske mai kisan kai macen da bera a dakin ta ba ta iya kashewa bera in bera zo ta gudu tankeso ba ta iya kashewa amma saboda tsabar kallon film da bincike wayoyi na iska da duba tarihin turawa da rashin addini ta dauki makami tunda ai ana nuna mata a film ga wance ta dauki makami ga wuka ta cika a kirjin wane ga alamar jini nan tun ana kyamar abin ana ki har an saba da ganin sa zaka ba wani abu bane dan ta dauki makami ta gwada wannan abu shine ɗaya daga cikin illar ya dafi mafimai na banza a cikin al'umma da amfani da uslubi da makami wai da sunan wayo ana wasan kwaikwayo hadari ne to ka gani in annabi Musa ya rankwashe wani yayi nadama to ina ga wanda zai dauki makami ya kashe wani ai ya shiga uku ita kanta al'ummar da ake kisan kai a cikin ta shiga uku shi kansa mai mulkin da a mulkin sa aka yi wannan kisan kai ya shiga uku duk wanda yake da iko da mulki da sarauta a lokacin sa aka yi wannan abun kuma bai dauki mataki ba wallahi ba ku amina ba shi rantsuwa ya shiga uku sakon Allah ne ya ishe gare ku kuna bari ana kashe mutane ba ku daukan mataki ya zama abun hirar yan jarida wance ta kashewa ne ya zama hira wance ma bayan wata kaza ta kashewa ne haka ake ta mana kasan nan ku lura abun kamar yadda ka san remote control ne aka tsara shi in wance ta kashewa nan an yi shiru bayan wata uku hudu sai ka ji kuma ta dada kashewa ne kuma din mata ke yi har wani marar tsoron Allah ya zo ya fito ya kare wannan abu duk wanda ya kare an zubar da jinin wani saboda shi lauya ne yayi amfani da court din sa ya kare barna fasadi ya shiga cikin wayas auna fil ardi fasada suna yada barna a bayan kasa kuma duk me yada barna a bayan kasa baya gama da duniya kuma baya albarka kuma Allah baya taimakon shi daka in wani yayi kisan kai duk wani lauyan da ya san musulmi ne mai sallah yace a bana shiga harkar kisan kai bazan kare ka akan ka kashe wani ba gwamnati ta yi ma hukuncin da ya dace amma saboda kana son kudi saboda kana neman suna zaka iya fitowa ka kare wani da yayi mujirmanci wani ya kashe wani kace kai kuma ka tsaya ka ce a ce yace ƙarya ne bai yi ba turanci ne za a yi daman sirrin hukunci da dokar da ba ta Allah ba kenan Allah kai mana afuwa Allah ka tsare rayukan mu Allah ka sa aljanna mu komar mu anan zamu tsaya saboda yanayi na lokaci abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure muna neman Allah ya mana afuwa wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh